This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara da dalol da niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Yau 13 ga watan Disamban shekara ta 2015. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Usman Kabara ga kuma kanun labarai. Masu zabe a Afirka ta tsakiya suna kada ƙuri'ar raba gardamar sabon kundin tsarin mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Italia Paolo Gentiloni suna ganawa a yau Lahadi game da yarjejeniyar zaman lafiya a Libya. Akalla mata guda biyu a kasar Saudiya sun lashe zaben majalisar birni da kewaye a siyasa karo na farko da aka shaida mata sun kada ƙuri'a.
To bayan kun gama shan labaran duniya,
a sani muna da doka da oda ko abi doka da odan nan. Duk inda aka ce ana so a samu ci gaba, to dole sai an samu kyakkyawan tsari, da kuma wannan tsarin kuma ya san cewa akwai abin da ake kira a turanci rule of law.
Professor Bashir Alhad kenan akan hargitsin da aka yi tsakanin ƴan Shia da rundunar sojan Najeriya. Muna da ƙarin bayani an jima. Haka kuma muna da rahoto akan ci gaba da zanga-zanga da ƴan Shiyan ke yi, da har ma wasu mutane suka ce ƴan Shiyan sun tara hanyoyi a Kaduna. Kamar kowace ranar Lahadi kuma Grace Abdu za ta gabatar da shirin addinin Krista.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Masu zabe a Afirka ta tsakiya suna kada ƙuri'ar raba gardamar sabon kundin tsarin mulki da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar kusan shekaru uku da suka wuce. Sai dai zaben na fuskantar barazanar rashin kwanciyar hankali a sassa da dama na Bangui, babban birnin ƙasar, inda ake ta samun rahotannin jin ƙarar harbe-harbe da rikici tsakanin 'yan adawa da magoya baya. Ana sa ran sabon kundin tsarin mulkin zai kirkiro da 'yan majalisar dattawa da kuma takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa zuwa karo biyu kacal, inda ma za a bada damar yin addini da walwala a cikin 'yan ƙasa. Bayan zaben raba gardamar na yau har ila yau, wannan watan ne za a yi zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu, kamar dai yadda aka sha fama da rikici a ƙasar ake sa ran zai warware shi. Rikicin da ake ta yi tsakanin Kirista da Musulmi tun bayan kashe Saleka da ya hambar da gwamnatin Faransuwa Bozize a shekarar 2013. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Italia Paolo Gentiloni suna ganawa da juna a yau Lahadi don nuna goyon baya ga hoɓɓasar da ƙasashen duniya ke yi na yarjejeniyar zaman lafiya a Libya. A yau Laraba ana sa ran gwamnatocin 'yan adawar ƙasar za su rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan shafe kusan shekara ana neman yadda za a tattauna ko kuma daidaita ɓangarorin guda biyu. Shirin zaman lafiyar ya tsara samar da haɗakar dukkanin ɓangarorin guda biyu na gwamnatocin da suke a Tripoli da Tobruk nan da mutane 40, inda za su yi zaman yin aiki tare don wanzar da zaman lafiyar. Jagoran tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai shiga tsakani Martin Kobler ya faɗa wa cibiyar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa mutanen Libya sun shirya game da maganar sulhuntawar, saboda haka ba abin da ya rage sai a aiwatar da ita. Akalla mata guda biyu a ƙasar Saudi Arabia sun lashe zaben majalisar birni da kewaye na siyasa a karon farko da mata suka samu damar kada ƙuri'a da yin takara a ƙasar, inda sakamakon farko ya nuna Salma bint Hizab Al-Utaibi ta sami nasarar cin zaben kujerar majalisar birnin, inda maza guda bakwai da wasu mata guda biyu suka sha kai a hannunta a zaben. Masu rajin kare 'yancin bil'adama sun yi tsokaci cewa nisan tarin funan zabe da unguwannin matan da kuma rashin katin shaida ga matan ya takaita al'amuran zaben. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. J Jami'ai a arewa maso yammacin kasar Pakistan sun ce bam ya tarwatse a wata hamshakiyar kasuwar sayar da tufafi mai yawan hada-hadar jama'a a yau Lahadi. Har ya kashe akalla mutane 15 tare da raunata kamar mutane 50. Hukumomi sun ce suna tsammanin karuwar adadin waɗanda suka mutu din zuwa nan da anjima ko ƙarshen yau. Fashewar ta faru ne a daidai ofishin mulkin kabilar Kurum dake Panchinar a iyakar Pakistan Afghanistan. Wani jami'in siyasar kabilar ta Kurum, Amjad Ali Khan, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an boye bam din ne da ya tashi a cikin wata jakar da aka bari a cikin kasuwar. Kabilar wannan yankin daina fuskantar barazanar rikicin ta'addanci na kungiyar 'yan ISIS da kuma rikicin bangarancin addini tsakanin 'yan Sunni da 'yan Shi'a. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Faransawa sun nufi rumfar zaɓe a yau Lahadi don yin zaɓe zagaye na biyu a zaɓukan yankunan ƙasar, inda ake sa ran jam'iyyar National Front da ke ƙasar za ta lashe ko kuma mamaye mafi yawancin iko a garin karan farko. Marine Le Pen da jam'iyyar tata ta FN na ganin cewa wannan sahihin zaɓe da aka yi wanda ya gabata karan farko, suna fatan wannan ma ya zama kamar sa. Haka kuma jam'iyyar ta FN mai adawa da shige da fice ta lashe kujeru 6 daga cikin 13 na yankunan ƙasar. Jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta sadaukar da bangarori guda 2 na kujerun da take nema don neman a mara ma jam'iyyar shugaban ƙasar na baya, wato Nicolas Sarkozy, domin samu su tsallake. Inda jam'iyyar FN ta lashe isassun ƙuri'u, to ana sa ran Le Pen na ganin damar da za ta iya bayyana ƙudurinta na takarar shugabancin ƙasar a shekarar 2017. A ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama ya jinjina wa yarjejeniyar kawo canjin da aka samu a Faransa ta maganar ɗumamar yanayi a duniya. Obama ya ce wannan abu ya wakilci damar da muke da ita ta yadda za mu kare duniyar nan guda ɗaya kwal da muke da ita. A cikin jawabin mintuna 8, shugaban Amurka ya ce ya yarda da cewa wannan yarjejeniya ta nuna lallai duniya ta shirya fuskantar maganar ɗumamar yanayi domin magance shi. Shugaban ya ƙarƙare da cewa a taƙaice wannan yarjejeniya na nufin haifar da gurɓatacciyar iskar da ake yi za ta dakata, domin tana kawo barazana ga duniyar bil'adama da kuma tattalin arziki da ayyukan yi.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Usman Kabara ya karanto. Rahotannin da muke samu na cewa 'yan Shi'a a Kaduna sun ci gaba da yin zanga-zanga, har ma sun rufe hanyoyi domin nuna fushinsu ga al'amarin da ya faru tsakanin 'ya'yan ƙungiyar da rundunar soja jiya a Zaria. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara domin jin halin da ake ciki.
Biyo bayan hatsaniyar da aka ce ta yi sanadin salwantar rayukan wasu 'ya'yan ƙungiyar nan ta mabiya mashabar Shi'a a birnin Zazzau, yanzu haka dai sauran 'ya'yan ƙungiyar sun bazama akan hanyoyi domin nuna damuwarsu game da harbe-harben da aka ce an yi a garin Zazzan. Malam Ali Umar ɗaya ne daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya mashabar Shi'a a Nigeria, kuma ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki ya zuwa yanzu.
To lalle kam an yi abubuwa, an kashe mana 'yan uwa a ciki da mataimakin malamin malam Turi da matan mana kafinan asanta. Munan Kaduna mun yi zagaye. Muna ma al'umma abubuwan da ya faru irin zalincin da aka mana, kuma muna nan muna ci gaba da addu'o'i.
Wato shi wannan zagayen a nuna damuwar abin da ya faru ne?
Yawwa, mu nuna damuwar da irin zalincin da aka mana, suddan haka nan ba a ci ba, bamu sha ba, aka zalunce mu. Mu nuna ma al'umma abin da ya faru. Dan kada a zo a ji musu hoton da magana ta daban wanda ba ita ba ce.
Ce ina magana da su jami'an tsaro suke cewa hana su wuce kuka yi?
A'a, ba a haka. Ai wannan hanyar duk wanda ya zo wuce hakan tsara ma ne a buɗa mashi zo ya wuce.
Ya maganar sauran 'yan uwan da ke wannan zanga-zanga ko zagaye na nuna damuwa, an kammala ne?
Eh, wasu gurare an kammala, wasu gurare kuma ta biyu ba a kammala ba.
Wane kira kake da shi gare su?
Su yi abubuwa a kan tsari wanda aka san mu a kan shi. Ba za su yi zagaye su nuna rashin yardarsu da rashin amincinsu ga zaluncin da aka yi 'yan uwan ba tare da taɓa kayan kowa ba, ba tare da zungurin kowa ba kamar yadda aka san kamar yadda malamin mai karantar da mu.
Kun yanke shawara akan wani mataki da ku dauka bayan wannan zagayen ne?
Eh, muna nan muna addu'o'i Allah tabaraka taala bi mana kadi.
To ko me gwamnatin jihar Kaduna ke cewa game da wannan matsala da taso a birnin Zariyan? Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna.
Na farko, gwamnatin jihar Kaduna tana kiran ga dokacin al'ummar jihar Kaduna da a zauna lafiya. Matakin gwamnati tana nan tana dukkanin mai yiwuwa. Na ganin cewa an samar da ingantacciyar tsaro. Amma dai abu mafi muhimmanci, jiya mai girma gwamna ya yi magana da shugabannin mutanen Shi'a, Sheikh Zazaki sun yi magana da shi a waya. Bacin haka kuma shi mai girma gwamna da ya isa Zariya domin ya gani wa kansa halin da ake ciki. Ya haɗu da babban hafsan sojojin ƙasa ta Najeriya, Buratai, sun kuma tattauna. To daga bisani, mai girma gwamna ya dawo Kaduna. Kamar yadda muka faɗa, jama'a a zauna lafiya.
Ma wannan hali ake ciki game da raɗaɗin da ake cewa wasu sun riga mu gidan gaskiya ko an yi kashe-kashe a Zariya?
A yanzu ba za mu iya wani tafi a kan wannan ba. Wannan hukumar sojoji da kuma sauran jami'an tsaro suke da wannan kulumin bude a bangaren mu, kira muke a zauna lafiya.
Duk kokarin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar sojin tarayyar Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya ci tira saboda na kikkira waye shi bai samu dauka ba. Haka nan yunkurin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar soji da ke Wandib a nan garin Kaduna shi ma ya ci tira saboda duk kiran da nayi wa Kanal Abdul din da ke magana da yawun rundunar sojin Wandib din ba ta samu shiga ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gode Isa. To a yayin da haka al'amarin ya kasance a Kaduna, a can jihar Yobe kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko da rahoton cewa tunda misalin karfe 8 na safe zuwa misalin karfe 10, 'yan Shia da ke garin Port Harcourt suka gudanar da zanga-zangar nuna bacin ransu game da arangamar da aka yi tsakanin rundunar soja da 'yan kungiyar jiya Asabar a garin Zariya.
Ladin tabi wani mazauna cikin garin Port Harcourt din wanda ya mun karin haske kamar haka.
Sun fito da babu wani kowa ne suna da yake tafiya kamar yadda kaji sautin akan abubuwan da aka musu ne ba su yadda da aka bari amma ba su yadda abubuwan da aka musu a Zariya. Shi ne dai kawai damuwar su da bakajen kaya a cikinsu dukansu amma matan su da mazan su hakan da yake abin nasu ga yankin Port Harcourt din gaba ɗaya da irin sunan ina ne har na da matar wannan Port Harcourt shi ya duk ne wajen zaki abin su duk na kana su ya zaki.
Yanzu Port Harcourt suka zo kenan duka.
Eh na Port Harcourt ne gaba ɗaya da kewayen ta. Ana harkar kasuwa ba ruwan kowa ba kuma wani abu na gwamnati da yawa ba su ba gwamnati su suke kowa komai. Abin da dai kawai suna tafiya suna gwamnati bacin ran su ga abin da ya faru da shi. Yau ga yi ba kowa da mun san ma kowa da mun suka zan ba mutane ba ne masu fitina.
Yanzu a yi cike specific.
Yanzu a je sai kwantar wannan kwallon da ta yi. Babban titi na
babban titi na shiga cikin garin Port Harcourt.
Ai ba a yi ta waye ba.
To kamar me suke yi ne banda wannan sharar da suke yi.
Ga shi dai suna zagayawa ne suna magana a kan cewa ba su da abin da aka mutu ba. Kamar da suke yi ta rage.
Suna dauke da wasu abubuwa ne ko kuwa haka kawai suke.
Babu dai kawai su dai suna abin su ne kawai zuwa tare da wani wannan.
Akwai kamar hari da suka kai ma wani wuri ko kuwa haka suke zaga ko cin gari. Akwai wasu kayayyaki da suka sa nan yawanci zaga suka sa irin fakajen kaya haka suna zagawa. Akwai wannan kayan da tare da su?
Fakajen kaya ne kawai.
Amma batun makami ba?
A babu gaskiya.
Kun kai za su kai kamar nawa ne?
Gaskiya kallon za su kai kamar 8,000 haka nan ko 10.
Suna da yawan gaske kenan?
Gaskiya tana da yawa. Yau gaskiya mai kara kiyaye.
Wasu ‘yan maza ba Shi'a kenan da ke garin Port Harcourt a jihar Yobe, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin me yasa ne a duk lokacin da ake yin zanga-zanga a ƙasashenmu sai su bige da zama tarzoma? Alhali galibi a ƙasashen da suka ci gaba ba kasafai ake ganin irin haka ba? Tambayar kenan da newa Professor Bashir Alhad na Jami'ar Bayero bisa la'akari da hargitsin da ya faru tsakanin rundunar soja da 'yan Shia jiya a Zariya.
To abubuwa ne guda biyu a takaice. Daya dai daga matsala, akwai matsala daga su masu zanga-zanga, saboda kowa yana irin son ransa, ba za a akwai ka'idojin da aka bi. Duk kasar da aka ce akwai ka'idojin da ake bi in ma za ka yi zanga-zanga, za ga waɗansu suna yi an ba su rakiyan hukumomin tsaro domin kar a cutar da su, don su ma kar su cutar da waɗansu. To mu matsalar ta ba haka ba take ba a Najeriya. Na biyu, akwai matsalar su kansu hukumomin tsaron sun yi rauni da cewa suna ganin wani lokaci ana yin abubuwa wanda ya kamata a yi domin a samu gyara, ba za su ɗauki hukunci ko su ɗauki mataki ba har sai lokacin da abin ya kai da cewa an samu tashin hankali. Amma duk inda aka ce babu gwamnati ko kuma wata hukumar tsaro ana ganin kamar tana shakkan wata kungiyoyin mutane, suna ana barin su abin da suka ga dama, babu yadda za a ce an samu zaman lafiya. Domin da zaran aka ce an ga waɗansu sun yi an kyale su, waɗansu ma za su ce to wannan shi ne dalilin da su ma su yi. So dole in ana so a samu cigaba, a samu zaman lafiya, dole hukuma ta ɗauki mataki ta nuna ita hukuma ce bisa adalci da jajircewa, a tabbatar cewa akwai ka'idoji kuma a tabbatar cewa an bi waɗannan ka'idojin ba tare da an kuntata ma wani ko an zalunci wani ba.
To mu daukan ci gaba.
Yawwa, domin a halin da ake ciki yanzu a Najeriya, waɗansu kungiyoyi sun ɗaukan makansu cewa su ne hukuma, in sun tashi za su yi abu su yadda suke so, ba wanda ya isa ya hana. Amma in waɗansu sun tashi za su yi kuma su ce waɗannan ba su isa ba, babu yadda za a yi ko a ce an zauna lafiya, including hukumomin tsaro su ce ba su isa ba, babu yadda za a zauna lafiya.
A to ina mafita ga masu zanga-zanga din da su hukumomi din, inda za a samu ya zama da cewa kowane bangare ya yi abin da ya kamata?
To shi ne nake cewa mafita ɗaya shi ne cewa dole kowa, duk wani ɗan ƙasa, ya yarda cewa akwai hukuma, kuma hukuma nan tana da iko a kansa. Ita kuma hukuma in ta tashi ta fito da tsari wanda za ta tabbatar da cewa bisa adalci a yi doka, ba don a kuntata ma wani ba, ba don a tauye ma wani haƙƙi ba, amma sai dai a tabbatar cewa abin da kake kai ko bai tauye ma wani haƙƙi ba, saboda kowa yana da haƙƙi. Da zaran aka ce haƙƙin wani an tauye, to ko ba jima ko ba daɗe, sauran mutane su ma za su taso su nemi haƙƙinsu.
To su kuma jama'a ya za su taimaka?
Jama'a za su taimaka da cewa su ba da haɗin kai, su ma su yi ƙoƙari su fahimci doka, su fahimci oda, su yarda da cewa shugabanci akwai shugabanni, kuma shugabannin nan suna da iko su sa a yi kuma su sa a bari. Wannan abinda ake kira cewa faɗakarwa da enlightenment. Amma aka ce an bar mutane kara zube, kowa yana yadda ya so, to gaskiya ba dole a samu yadda ake so ba.
To professor, ka ɗazu dai ka yi bayanin matakin da kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma hukumomi, akwai wani ƙarin bayani akan hakan?
To wato babban abinda ya kamata gwamnati ta fahimta shine cewa idan ka ɗauki nauyi, ka ɗora ma kanka na, ko kuma ka yarda ka karɓi nauyin shugabancin al'umma, to dole ne ka ce ka yi abubuwa wani lokaci ka daɗaɗa ma al'umma, wani lokaci ka kuntata ma. Da zaman cewa wannan abin da kake yi kana yi ne domin a samu daidaito, a samu zaman lafiya, a samu ci gaba. Ma daman aka ce ka ɗauka kana shugabanci kai kullum, sai ƙoƙarinka ka daɗaɗa ma kowa ba tare ka ɓata ma kowa ba, to gaskiya za ka ƙare, ba ka daɗaɗa ma kowa ba kuma ka ɓata ma kowa. So yadda aka ce ɗin dole dai gwamnati ta karatu ta nutsu ta san cewa a sani muna da doka da oda, kuma a bi doka da odan nan. Duk inda aka ce ana so a samu ci gaba, to dole sai an samu kyakkyawan tsari, da kuma wannan tsarin kuma ya san cewa akwai abin da ake kira a turancin rule of law, cewa kowa ɗan ƙasa yana da dama daidai da na kowa a gaban hukuma, cewa duk matsayin ɗan ƙasa ɗaya ne. Wani duk hukunci da wani yayi, laifin da wani yayi, aka hukunta shi. Idan wani ma na sama yayi, shi ma a hukunta shi daidai da wannan laifin, shi ne zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa.
Sama lalle shugaba.
To masu sauraro lokaci yayi da za a saurari shirin addinin Krista.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Makon jiya aka yi jana'izar wani ba'amurke a garin Kaltungo na jihar Gombe bayan rasuwarsa a nan Amurka bisa wasiyar da ya bari ya buƙaci a kai gawarsa Kaltungo duk lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. To na tuntuɓi Reverend Dr. Isaac Lardauji wanda banda kasancewa ya yi aiki da wannan bawan Allah shekarun baya shi ne kuma aka damƙawa amanar cika wasiyar mamacin. Na kuma fara da neman tarihin marigayi Norman Hall.
Norman Hall ɗane ga John Stephen Hall wanda ya zama jagora ta bishara a ƙasar Kaltungo, ƙasar Tangale gaba ɗaya a ƙarƙashin SIM wanda suka fara aiki a Najeriya a shekara ta 1893 lokacin ne suka fara kai bishara daga nan Amurka zuwa Najeriya suka fara aiki har ya kai ga a shekara ta 1917 aka sami jagoranci na shi John Hall zuwa kasar Tangale domin bukata ta taso a lokacin har ya amsa kira daga nan Amurka ya je can domin ya je aikin bishara. Yayin da suke can kasar Tangale a Kaltungo da shi John Hall da wargidansa Edith nan suka haifi Norman Hall. Norman Hall ya yi shekara 7 a Kaltungo kamun aka taho da shi ya zo karatu a kasar Canada a Toronto inda ya ci gaba da karatunsa daga nan har ya shigo ya dawo Amurka ya zo ya yi karatunsa na digiri gaba ɗaya a Wheaton kasar Illinois inda ya gama har ya shiga ayyuka iri daban-daban. Lokaci kaɗan ya yi aiki tare da a soja ta Amurka lokacin yakin duniya ta biyu ya yi aiki cikin jirgin sama tare da wasu na 'yan shekaru kaɗan kamun ya dawo bayan nan ya taho ya zo ya kama ayyuka daban-daban wajen gyare-gyaren motoci da ayyuka wanda ya shafi sarrafa kuɗi da sauransu har zuwa lokacin da ya zo ya ritaya daga aiki a shekara ta 1999. Nan ne ya bar zama da suka yi a New Jersey suka tafi Florida inda suka ci gaba da zaman hutawa daga aiki da shi da uwar gidansa Helen Hall. Ubangiji Allah ya albarkace su da ƴaƴa biyu mata kuma sun sami jikoki. Cikin shekarun ayyuka da ya ta yi ko da yake bai zaman aikin bishara a kasar Tangale ko kasar Kaltungo ba ya yi ta zuwa ziyara yayin da iyayen suna can bayan nan ma yana zuwa yana ganin aiki yadda yake tafiya kuma bai daina goyon bayan aiki a can ba domin har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa watan da ta wuce suna nan suna kan goyon bayan aikin bishara can ta hanyoyi daban-daban.
Yawa dama tambayar da na so in yi maka ita ce ya taba komawa Najeriya musamman ma Kaltungo nan inda iyayensa suka yi aikin mission duk da yake dai shi bai zama missionary kaman iyayensa ba?
Yana komawa, ya yi ta komawa akai-akai. Na tuna ma wani lokacin da aka yi wata babbar hidima da ya koma lokacin ya tara ina nan a Najeriya ma ina aiki ni na zaman aiki tare da shi a wajen jawabi da ya kawo ni na juya masa jawabinsa daga Turanci zuwa Hausa lokacin da ya je din domin shi yana da marmarin yaga cin gaban aikin nan da ake yi shi yasa suka yi ta goyon bayan wannan aikin hanyoyi daban-daban har zuwa wannan lokaci.
Ya wato shi marigayin ya rasu yana da shekaru nawa a duniya?
Ya rasu yana da shekaru 91.
To
an haife shi a watan 2 ne 14 ga watan 2 shekara ta 1924.
To al'ada Turawa dai sun fi so idan suka rasu abin ne su kusa da kaunatattunsu. Menene yasa ya zabi ya gombace a kai gawar shi Kaltungu a maimakon binne shi a nan Amurka inda galibin danginsa suke?
A dalilai guda biyu ne yasa ya ce a kai gawansa a je a binne a Kaltungo. Na ɗaya shine ita uwar tasa ta rasu a Kaltungo lokacin da suna kan aiki a can. Ita uwar ta rasu a can aka binne ta, ba a dawo da ita zuwa nan ba. Na biyu ƙaunarsa na bishara da iyayensa da suka yi a ƙasar Tangale gaba ɗaya, domin iyayensa sun jagoranci aiki ba ma ƙasar Tangale kawai ba, har ƙasar Kano su suka jagoranci aikin bishara na SIM a wurin, domin iyayensa sun yi zama a Garko, su suka kafa bishara a Garko har suka tafi wurare daban-daban har zuwa wajen ƙasar Sokoto, sun yi yawon bishara ta wurin. Ƙaunar wannan bishara yasa ya ce shi ma yana so a maida gawansa zuwa can a ajiye tare da watasa da aka binne a Kaltungo.
To Allah kyautata namu ƙarshen. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Dr. Isaac Lardauji da kuma Mr. Morris a Kaltungo da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni, alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Masu zaɓe a Afirka ta tsakiya suna kaɗa ƙuri'ar raba gardama a kan sabon ƙudurin tsarin mulki na ƙasar, wanda zai kawo ƙarshen rikice-rikicen da yake ƙasar shekaru kamar uku da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Italiya Paolo Gentiloni suna ganawa yau Lahadi don maganar hoɓɓasa game da yarjejeniyar duniya na sulhunta 'yan ƙasar Libya da suke ta fama da rikicin gwamnatoci guda biyu. Aƙalla mata guda biyu a ƙasar Saudiya sun lashe zaben majalisar birni da kewaye na siyasa a karon farko da tarihi ya nuna, wanda matan suka dangwala ƙuri'a kuma aka bar su suka yi takara, inda sakamakon farko ya nuna Salma bint Hizab al-Utaibi ita ce ta samu nasarar kujerar birni da kewaye ɗin. Jami'ai a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan sun ce bam ya tarwatse a wata mashakiyar kasuwar sayar da tufafi mai yawan hada-hadar jama'a a yau Lahadi, inda mutane akalla 15 suka rasu wanda kuma 50 suka jikkata. Faransawa suna rumfunan zaɓe a yau Lahadi don yin zagaye na biyu na zaɓukan yankunan ƙasar, inda ake sa ran jam'iyyar National Front na iya samun damar mamaye iko a karon farko a ƙasar. Marine Le Pen ita ce da jam'iyyarta ake sa ran za ta samu gagarumin rinjaye. Shugaban Amurka Barack Obama ya jinjinawa yarjejeniyar kawo canjin da aka samu na ƙasashen duniya game da dumamar yanayi a duniya. Obama ya ce wannan abu ne da zai ba da damar mamaye duniya da maganar canjin yanayi da kuma takaita shi.
To a gaishe ka, masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, domin yau ba mu gabatar da shirin dare. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri. A huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.